ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما ريد مكة صاحب هدوء أولنا مسلاتنا جمعة النور دكينا وستوء أبوجا دون تفسير قرآني bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Muna kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin jama'ar da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. List da mala'iku ke hadawa na jama'ar da ake gafarta musu, ake kenta su zuwa ga aljanna a wannan wata, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna cikin yan aljanna din. Jiya mun tsaya kan darasi na 13, yau za mu tashi kan darasi na 14 insha Allah ta'ala a wannan wata na Ramadhan hijira shekara ta 1437. Azumi na tafiya kamar yanzu aka fara, amma yanzu dai kusan yau in an kai an yi sati biyu ana azumi. Wannan babban darasi da muke koya shine kwanakin mu suna karewa, sai mu tabbatar da tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala yana kara kyau. To shine rayuwar duniya, kwanakinka suna karewa, alakarka da Allah tana karuwa tana yin kyau. Amma idan kwanaki suna karewa kuma alaka da Allah na lalacewa, to ba bala'i da fitina da ya kai wannan. Saboda sai mu dage lokacin da kwanakin ke karewa ya zama alakar mu da Allah tana karuwa, darajarsa a wurinsa tana karuwa, bautar da muke masa tana karuwa, kaunarsa da muke tana karuwa. To wannan shine ribar tafiya din. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Yan uwa da dama sun turo tambayoyi da yawa na neman addu'a. Dukkan wanda ya turo takarda, ko na gani ko ban gani ba, Allah subhanahu wa ta'ala san bukatarsa. Dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya. Wanda suke da bukata a zakatansu ba su bayyana ba a wannan wuri, muna roƙon Allah dukkan bukatun alkhairi Allah ya biya mana. Waɗanda suke sauraron mu a ko ina suke, koda ba sa nan, dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana da su. Waɗanda ba su ma sauraro, ƴan uwanmu musulmai da ke da damuwa, muna roƙon Allah ya magance musu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba. Kamar yadda aka saba kullum, akwai ƴan tambayoyinku da babu laifi a fara da su a cikin takaitaccen lokaci gurgurdan abin da ya sauka. Wannan yace, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina wa malam fatan alheri da fatan Allah ya hada mu gabaki ɗaya kamar yadda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a gidan aljanna. Amin. Shi ma da kansa yayi amin din. Malam, tambaya ta ita ce, idan mutum ya kasance yana da yawan mantuwa kamar na karatu, akwai wata addu'a ko magani a addini da shari'a ta yadda yayi, Allah ya maida malam gida lafiya. Amin. Wato iya nufin gidan an tashi a karatu. Akwai abubuwa da shari'a ta karantar na takaita mantuwa. Asalin shi mantuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam, irin ɗan kaɗan ɗin nan, hatta annabawa Allah subhanahu wa ta'ala yakan ɗan jarrabe su da shi. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, kuma ma summiyal insanu bil insani illa linisyanihi. Ba a kira mutum da mutum ba sai don mantuwa. Asalin kalmar insan, wasu malamai suka ce daga kalmar nisyan, na mantuwa aka ciro sunanmu. wato root word din sunan mutun da larabci daga kalmar mantuwa ne, sai aka ciro sunan aka bayar saboda dan adam mai mantuwa ne. In ba dan mantuwa ban aka yi darasi aka kira labarin wuta, ai ba mai iya zuwa gida ya bacci, amma wani ya koma ya bacci ma har sai makara. To saboda mantuwa ne yasa wasu abubuwa muke manta da su. Idan mantuwa yayi yawa ko mutun yayi karatu ya zube ya fahimta daga baya ya manta, ko mantuwa na mu'amala wannan in yayi yawa to akwai magani da ake takaita shi a cikin shari'a, wanda yana takaita matuƙa da gaske yana iya raba ka da insha Allahu ta'ala kashi 99 cikin 100 na mantuwa. Dan wannan kwaya din sai kai hakuri da shi da mun da haka aka halice ka. Daga cikin abubuwa da malamai suka karantar da ke taimaka wa mutum wajen rage mantuwan karatu ko ya ƙara mana ƙarfin memory idan mun karanta, ya zama ƙirjinmu ya rike abin sosai, ya zama ba ma manta shi da wuri, kuma karatun yakan zo da sauki idan mun haddace ya zauna, in mun haddace Qur'ani ya zauna, in mun haddace physics ya zauna, in mun haddace biology ya zauna, chemistry ya, duk abin da ka karanta dai ya zauna. Ina yi wannan da in makaranta saboda yawanci waɗannan haddace su ake yi. To akwai abubuwa da ake yi wanda ke taimakawa. Mafiya yawan maganganu din Imamul Khatib rahimahullahu ta'ala ka cikin Al-Jami' nasa juz'i na 2 shafi na 387 har zuwa na 397, kusan shafi 10 cikin littafin sa na Al-Jami' juz'i na 2 yayi ta maganganu akan hanyoyin da ake bi a takaita mantuwa. Na farko akwai al-ibtida'i anidh-dhunub, kokarin nisantan yawaita zunubi. Mutum yayi kokari ya ga zunubi sabon Allah da yake ya takaita shi. Takaita sabon Allah na ƙara memorin mutum ƙarfi, yana sa hadda ta yi sauki gare shi, kuma aka haddace ta zauna, yana sa a samu ƙarancin mantuwan karatu. Duk abin da ake so a fahimta sai ga kana ta cinke a jarabawa, kawai mumtaz ne za ka yi ta samun imtiyazi. To shine nisantan sabon Allah. Daga ciki akwai maganar da ake jinginawa zuwa ga Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, cewa ya tambayi wa ke yun sabu ila Shafi'i, sai dai isnadin akwai maqal a ciki, amma dai kauli ne mashhuri cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi. Na ga kai kara ina kuka, inji Imamu Shafi'i rahimahullahu wajen wake akan cewa da ina hadda ta zauna, yanzu idan ne hadda ba ta zama, sai Imamu Waki rahimahullahu yace ina maka wasiya da barin sabon Allah. Idan ka nisanci sabon Allah to karatu zai zauna. Shi yasa waɗanda suka fi kowa tsoron Allah da biyayya ga Allah sun fi kowa ƙarfin memory a tarihin duniya. In ka duba irin hadisan da irin Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahi ya haddace, yana da haddan hadisi miliyan 1 a girjinsa, kuma isnadi da matani sai ya gaya maka tun daga haddathana wani alwani alwani guda miliyan ya haddace. Imamu Bukhari rahimahullahi ya haddan hadisi sama da 600 a rayuwarsa. Imamu Shafi'i rahimahullahi ya kai matakin da saboda ƙarfin hadda idan ya bude littafi yana karanta, in yana karanta shafin dama sai ya dora hannunsa akan shafin hagu, saboda idan yana karanta dama idansa ya kuskure ya kalli hagun, to sai shiga tsakanin haddan dama, saboda idansa in ya gani matukar idansa ya karanta, to insha Allahu ta'ala baya mantawa. Mujahid bin Jabr alayhi rahmatullah makaho ne bai gani, yace amma ma qulti li muhaddithin qattun a'idni, yace tunda nake ba a taba gaya min hadisi ina makaho nace a maimaita ba, duk wanda na bude kunne ga fada na haddace shi. Yace ana karanta bin hadisi awa 2 ana tilawa, in an gama sai maimaita daga farko har ƙarshe gaba ɗayan su. Yace Allah bai taba jarraba ni kunne na yaji sakon addini baki na zai fada, zuciyata bata kawo shi bakin ya fada ba. Saboda me? Saboda biyayya zuwa ga Allah. Shi yasa duk lokacin da sabon Allah yayi yawa to ƙarfin hadda na lalacewa. Shi yasa zaka ga gayun mu da suke jami'o'i wanda suke nigogi ai ta gaye, sai ganshi kullun daga E sai D sai F, ba abun da yake, saboda me? Duk a cikin sabon Allah, wayarsa sabon Allah, maganarsa sabon Allah, kullun suna club, an hada party ne, an yi kaza shikenan. Kaga mutum wandan sai yadda ka san ka tafi la kaman zai tashi, yadda ka san jemage haka yake. To shi yasa in ka bi Allah haddan tafi zama. Baya ga wannan akwai asar da yazo shi ma cikin littafin Al-Khatib da Imam Al-Baghdadi rahimahullah a cikin Al-Jami' nasa, cewa sa'ala rajulun Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi, wani mutum ya tambayi Imam Malik namu, yace ya Abdullah, ya kai baban Abdullahi, ya Aba Abdullah, ya kai baban Abdullah, yace menene yake gyara haddar mutum ne? In ina so in gyara haddata na rika haddace abu na karatu na zama, sai yace masa tarkul ma'asi, barin sabon Allah. Duk mutumin da ke son gyaran hadda yace yayi kokari ya ga ya bar sabon Allah, ya takaita iyakan takaita sabon Allah na sa duk karatu da ake kana karatun degree ne baccalaureus magisterius doctora ko kana karatun MSc ko MBA da ma'aikata ke yi ko PhD kake yi ko wani course kake yi in dai kana son wai saukin hadda to ka tabbatar sabon Allah ka takaita shi idan ka ya takaita sabon Allah kunnanka ya takaita ji bakinka ya takaita fada to za ka ga abin mamaki na biyu daga cikin abubuwa da ke sa karfin hadda da kuma sauke wa mutum fahimtar karatu shine kasratu zikrillah yawan ambaton Allah bakin mu ya zama yana yawan ambaton Allah su astaghfirullah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim koda guda daya cikin su kai ta maimaitawa yawan ambaton Allah yana takaita mantuwa shi yasa qur'ani yake cewa wadhkur rabbaka idza nasita kaga sai kira mantuwa ambaton Allah ashe yana kore mantuwa to insha Allah ta'ala a lokacin da kake yawan ambaton Allah to wannan yana taimaka maka wajen kore dukkan cutar mantuwa ko da agreement kai alkawari da wani kace afna manta wallahi ni dai na san adaran ina da wani abu amma na manta in dai kana yawaita ambaton Allah insha Allah ta'ala mantuwa zai karanci da zama a temple ana tadi mu yawaita ko astaghfirullah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wannan muhimmin abu ne na uku al-ibtida an kasratil akli washurb kokarin nisantan yawanci da sha kada mutun ya zama cikin sa kullun idan ya fara cin abinci kaman yaro karami ya kama nono ya dace ka sani sunna ta karantar da kai ciki uku ake rabawa kashi ɗaya cikin uku a ci abinci ɗaya cikin uku na biyun kuma a sha ruwa na ukun a bari don numfashi amma wani idan ya tashi musamman lokacin buɗe bakin aka dafa abincin idan ya ci abinci ya gama cikin sa kaman an kifa ƙwarya a kai za a ganshi dam haka yayi yoga ba mutane da dama ai abin da yasa kenan ba a iya sallan tarawihi ba a komai saboda ya ci abin na fitan hankali to lalle yawan cin abinci da yawan shan abin sha ya wuce iyaka ya zama priority ka a rayuwa kawai a rayuwa ka cika koshi to wannan yana kawo matsala a hadda da kuma fahimtar karatu shi yasa Allah ya aibata waɗanda suke rayuwar duniya kawai don su ci walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am wan naru maswal lahum saboda rayuwar kawai abinci ne to shi yasa musulmi na kwarei abinda ake so ya zama shine ya'kul li yahya amma wa ghayru aqil kuma yahya li ya'kul shi mai wayo yana cin abinci ne don in ba ce ba za a rayu ba amma mara wayo kuma ita rayuwar dukkanin ta cin abinci ne in ta illa hayatun dunya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr shine we die and why kawai ai ta ci to wannan ba rayuwar mai imani bane ba a ce karka ci dadi ba ka ci nama ka ci duk abin da kake sha'awa amma ka rika takaitawa ba a rika ci na fitan hankali ba kar a bude ciki ciki waye gari bayi da hakuri ko kada wannan yana kawo matsala wajen karatu na gaba na hudu shine akwai ababen da ake ci da suna taimakawa mutum wajen samun karfin memory insha Allah ta'ala wanda malamai sun kawo kaman shi Imam al-Khatib ya kawo cikin Al-Jami' na juz'i na 2 shafin 397 yayi maganganu daga cikin su muhimman abubuwa akwai zuma akwai Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri rahmatullahi alayh yace alayka bil asl fa innahu jayyidun lil hibs ina maka wasiya da shan zuma saboda zuma tana taimakawa wajen samun karfin hadda in dai kana son ka rika karatu ya zauna ko me ka haddace ya zauna yace to ina maka wasiya da zuma karka rika rabuwa da zuma a falon ka ƴaƴanka ka rika saya musu zuma ana dan diga musu akan harshe suna sha insha Allah zai sauke musu wajen fahimtar karatu da zaman karatu idan sun karanta wasiya ce muhimmiya kuma qur'ani mu duba magana dai akan zuma sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas daga cikin maganin da zuma ke shine karfin hadda da kuma kore maka mantuwa insha Allah ta'ala haka akwai Sheikh Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alayh ya mana wasiya da cewa alaikum bil luban ku yawaita aiki da luban mun san luban ko akwai wani mai da ake kiransa luban ana kawo shi a kwalba asali ana kiransa da turanci da cewa resin gum asali kaman wani gum ne na jikin wata bishiya da ake bare ainihin bawanta in aka cire to ana ciro shi kaman karo haka yake sai ake ce masa resin gum da turanci yana da matukar muhimmanci aiki da shi ana iya shafa shi akan ciwo ana iya shafa shi a fiska da wuya da kirji ana iya shan su a kunda ake sha ko a garin nan zaka sami luban in kaje kace zaitu luban a wurin masu sayarwa akwai kala kala ka nemi kala kala wanda ake iya sha da wanda ake iya shafawa ayi magani duk wadannan suna da muhimmanci yace to ina muku wasiya da bil luban fa innahu yushajjiul qalba wa yuzhibun nisyan saboda luban din yana ƙara wa zuciya ƙarfi saboda a musulunci ilimi a zuciya yake
kuma zuciya ne matattaran ilimi ba a kwakwalwa yadda muke fada ba ita kwakwalwa kawai sako ake tura mata amma asalin ilimin fi suduril ladina utul ilma ne a kiraje yake kuma yana tafiyar da mantuwa idan ana aiki da luban yana korewa mutun yawan mantuwa a yawaita aiki da shi wannan yana da matukar muhimmanci haka Imam Az-Zahabi rahmatullahi alai yace daga cikin abin da ke da muhimmanci akwai aiki da zabib zabibi an san zabib ai ko shi kan zabib ai da Hausa ma zabibi ake fada ana iya shan sa shi ma yana da matukar muhimmanci shi zabib ana kiransa da rising sunansa r a i s i n da turanci yana da matukar dried grape ne yana nan za a ganshi kaman yadda grape suke haka haka yana yin sai yankin an ga yayan sa to shi ma yana da muhimmanci yake cewa man ahabba dukkan wanda yake so ya kyautata haddansa falyakulu zabib ya yawaita cin zabib indai ana yawancin zabib insha Allah ta'ala hadda tana zama kyakkyawan zama sai na biyar daga cikin muhimman ababe akwai alhijama yin kaho wato coping kenan yawanci ba duka likitoci ke so ba amma lalle manzon Allah ya karantar da kaho kuma duk wanda ya fata wata saba ta manzon Allah sai dai mu ce yi hakuri in ma bai hakuri ba bai dame mu ba dan mu manzon Allah aka wajabta mu mu bi ke sa manzon Allah duk inda ya dage lokaci sai yi kaho so da haka likitoci da wani akwai wanda suka amince akwai wanda ba su amince ba to wanda suka amince alhamdulillah mu da ku muna tare da ba ku amince ba ko ku yi hakuri ko ba ku yi ba mu dai muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai akwai binciken likitanci da dama da ya tabbatar da kaho na da muhimmanci yin kaho yana da muhimmanci musamman yin sa akai ana yin sa musamman a nan wuraren shi yasa an kaje irin kasar Saudiya za ka ga akwai wurare na ci gaba na zamani da za ka je a maka kaho sai ga mutum na dawafi nan dinsa da nan za ka ga an dan kekketa wannan bakin jinin ya fita to yin kaho akai yana ƙara ƙarfin hadda shi yasa magabata ba sa wasa da shi suna yin kaho sosai irin su Imam al-Bukhari sai kaga idan suka yi tilawa yad duk sun mai da hadisai da Qur'anin kamar suratul Fatiha mutum a ko'ina yake haka yake karantawa kuma baya da wannan ma'rufun ne bi tajriba an gwada an gani mutane sun yi kafon kuma da suka yi akai din kuma karfin haddan ya karu to kaga abin da aka gwada ya maka amfani ya ba wani bukatar hujja da kake nema da ya wuce wannan haka cikin tibbun nabawi in muka duba an kawo hujjoji da dama akan muhimmancin yin kaho yana kara karfin hadda sai kuma na gaba na shida kenan dukkan acidic food a riga avoiding din sa too much acidic food wato nau'in abinci dake da acid da yawa in dai acidic food ne acid din yayi wato mu yawai mu rage consuming din sa sai ya zama dole ai mun san pH scale ko da ake aunawa 1 to 14 acid wanda yake wajen 1 yafi karfi yana karuwa 2 3 karfin sa na raguwa so wanda yake wajen 6 5 shine yake da karancin acid amma in muka duba pH scale ai wanda yake 1 yafi karfi ko so don haka a ka'ida mu duba abincin da scale din sa akan scale din yana wajen 5 6 a yawaita cin sa wancan din ba a ce kada ka ci gaba ɗaya ba amma acidic food idan yayi yawa hatta binciken likitanci ya ce yana kawo yawan gajiya kuma yana kawo ciwon kai da yawa to shi yasa dukkan abinci dake da acid da yawa a sunna ana so mu takaita aiki da shi insha Allah ta'ala zamu ga muna da kuzari wajen karatu kuma ba za mu yawaita gajiya ba in muna karatu Allah subhanahu wata'ala ya kara mana karfin hadda da karfin fahimta da kuma karfin aiki da shi gaba ɗaya yayi muke da lokaci tode na biyu a gaggauce assalamu alaikum wannan tambaya an yi ta yin ta ya kai sau ina ji an gawo ta kai sau 15 amma da gangan na ƙi yin magana a kanta saboda ka'idar sunna ba ko da yaushe in abu yana cikin zafi ake magana a kai ba akwai lokacin da sai ka bar mutane sai sun kwantar da hankali yanzu kan ma ya ƙi magana to sai ka bada fatawar saboda kar ya zama ka ɓoye ilimi irin yadda Mu'az ibn Jabal ya radiyallahu anhu da annabi ba shi fatawa sai ya shiru sai da ya kusa barin duniya sai ya fada to akwai time da ba yi da amfani a fada shine akan wuta da aka sa a masallaci nan kewaye wai da fatan malam kana lafiya Allah ya yi albarka amin malam menene hukuncin hanging lights da aka yi a walls na wannan masallacin na ki magana saboda a lokacin ba maslaha na yi magana kuma abin da ya sa a babin adalci gabanin ku tambaye ni tun ba a fara tafsirin ramadana ba ina shigowa Najeriya shugabannin masallacin Allah ya saka musu da alkhairi na tafi wani mitin na addini suka mun waya ce da Allah ina zan duba wutar da suka saka shin ta dace da shari'a ko bata dace ba kaga kenan su suka fara neman fatawa kaga kenan babu adalci kawai a zo a ka tambaya don ka sa musu greda ka bi kansu ba alheri bane haka na da yake nan na biyu da na tashi zuwa na ga wutar da director ya kira ni jazakallahu khairan sai nace to ina so na ganshi tare da su waɗanda suke daga cikin malamai ba zai duka azame su ba masana addini na wurin sai Allah ya taimaka na samu malam Abdullahi Ahmad da su malam Jamil sai da tambaye su me fahimta su akai kafin ni na yi magana saboda zaka iya bada fatawa amma kullun a addini yanzu mu yi fatawa abinda ake dubawa kar kai fatawa da ganganci zata kawo raba al'umma kullun wannan haduwan al'umma unity din shine priority dukkan wani abin da zai taba rabuwan al'umma to mu yi kaffa wajen magana akan sa to wannan yasa naki yin fatawar ni kadai sai ce to tunda ba ni kadai bane akwai wanda suke karantarwa a wurin to akwai adalci na su ma ka neme su ka ba su dama su yi magana to sai suka zo muka yi magana na addini muka samu matsaya dai na ba su dama kowa yi magana kawo hujjar su a cikin maganganun su nace to matsayata tana ciki a ɗaya daga cikin su yace shi ma da ya dauki zafi akai amma daga baya sai ya fahimci cewa babu dalilin daukan zafi akwai wani dan uwa mai kokari shi ma da yazo yace malam a sa musu greda mana ayi bayani nace ai ba haka addini ya karantarwa duk abin da zamu yi ai da hujja ake yi abin da yafi bani dariya shine muna ta zafin kai akan wuta amma malamai da yawa ba su yi zafin kai akan wuta ba rubutu da ake rubuta ayar qur'ani a masallaci ma aka fi yin zafi akai amma babu wanda ya tambaya akai to sai zama abinda ake zafin mu ba mu yi ba abinda kuma ma ba ma matsala bane kuma mu akai muke zafi sai wanda kin na maka wai ba hankalinka bane shari'a amma a hankalinka a ce a rubuta ayatul kursi ai sai ka ji wannan ayi abu ne mai kyau to malamai suka ce wannan in ba a kyautata niyya ba ma yana iya kaiwa zuwa ga shirka amma babu wanda yace sanya wuta ma zama shirka amma kaga mutane ba sani ba kawai saboda me saboda aya ce fa ayatul kursi ne kul huwallahu ne fa falaki ne fa eh haka ne to so koda shi din ba cewa kai kai sai haramun bane akwai dalile wanda ba akan sa zan yi magana ba a ala ayi halin zan ba mu hujjoji saboda karancin lokaci na farko idan muka duba fatawa na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan zamanin fatawar sa namba ta 79,141 ya an tambaye shi akan menene matsayin irin sanya wuta idan Ramadan ta zo a jikin katangar masallaci an yi ta zafin kai a kasar Jordan abin ya faru har ya kai da za a yi yaki a wani masallaci wasu sun ce sai an sa wasu sun ce ba su yadda ba sai an cire sai aka taso da tambayar aka turo wurin sa kasar Saudi Arabia budan bakin sa yace la nara harajan min idhari zina bil fawanis wa ghairiha ibtihajan bi dukuli shahril mubarak shahru ramadan yace ba ma galifin daura wuta dan an yi ado a jikin masallaci dan ana mamara ba da zuwan watan ramadana in dai ba dauki wannan ibada bane kawai an yi ne a babin al'ada kawai wani abu na tradition ko culture ba mu ce sanya ta ibada bane yace ni ban galifi a cikin wannan ba yace walakin yanbagi mura'at iddatu umur sai dai yana da kyau a fa wasu al'amura mu kiyaye in za a yi na farko yace adamu itikadi annaha ibada shine in an saka kara dauka cewa wannan sawan ibada ne masallacin da basu sa ba sun yi sabon Allah an yi wannan to kuskure ya faru so daga kar mu dauka ibada ne kawai mun dauka mun kara haske ne a masallaci ko kuma mun kara wajen ibadan mu kyawu wanda kuma bai zama tashdidi na wanda sunna ta hana ba na biyu yace adamul israf fi shira'i hadhihi zina kada ya zama akwai level na almubozaranci da yawa a cikin sayin wannan abu kada ayi almubozaranci da yawa cikin dukiya yace in kudin ba mai tsanani bane babu damuwa amma a dauki kudi mai tsananin yawa kamar misali yace a dauki kamar a ce riyal miliyan 1 aje a saya kaga ai bai yi ba riyal miliyan 1 ya kai yanzu naira miliyan 80 da yan kai yawa ya kai yanzu naira miliyan 90 da yan kai yace wannan bai yi ba amma in babu almubozaranci babu damuwa na uku yace Allah yujad fi hadhihi zina suwar li zawatil arwa a jikin wutan kar a samu hoton dabbobi da bai halatta a sa ba kamar yadda aka hana mu rataye hoton mutum ko hoton kuliya ko kaza to kada a samu hoto wanda shari'a ta hana a saka a wuri na hudu kuma yace kada a saka shi da masallar rasul ga complain cewa yana raba hankalin su a sallah yace matukar babu wadannan ababe yace shi bai ga laifi a ciki ba to wadanda suke cewa sai nayi zafi mai dalili na biyu akwai fatawa islamiyya ta lajnatud da'ima lil buhuth al ilmiyya juz'i na biyu shafi na 20 zuwa na 21 su ma suka ce idan dai a cikin sa babu tashabbu bil kuffar ba a yi koyi da kafirai ba ba wani abu ne da muka yi purposely mun ga coci sun yi ba bari mu zo mu ma mu yadda coci suka yi ce in dai ba wannan ne mana farko bai ce babu suka ce babu laifi a ciki kawai laifin shine mun ga an yi a coci to me yasa coci suka yi mu ba mu yi ba yace to anan ya zama laifi amma in dai manufar ba koyi da kafirai bane yace wannan bai zama laifi ba na uku idan muka duba cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam rahimahullah sama da shekara 700 ya amsa tambayar a juz'i na 31 shafi na 206 yace idan wannan wutar da aka saka kawai an yi ne don a haskaka wuri a kyautata masallaci yace bai ga wani laifi ba amma in dai ba dan haskaka bane babu bukatun haske kwata-kwata kawai aka saka sai yace to anan kuma bai ga fa'idar shari'a ba bai ce ba fa'ida ba sai yace in fa'idar shari'a ne ban ga laifi ba amma an yi don a haskaka wuri ne to a cikin wannan akwai fa'idar shari'a ma saboda a haskaka mai sallah wuri ya gani ya sallah ai abu ne mai kyau a samu karin haske sai yace amma in wutar kuma daman ta isa sai aka kara to anan babu fa'ida ta shari'a wato babu wani special lada a cike ke nufi so kaga dukkan malaman babu wanda ya wuce yace kawai kai tsaye haramun ne sharadi ake sawa so da haka ina zuwa an tambaye shi gaban masallaci me hikimar sawa suka yi bayani nace kuna so ku yi koyi da coci ne a'a wallahi ba shine manufa ba kuna sha'awun koyi da kafare ne a'a ba shine manufa ba me manufar mun kyautata wuri ne a watan ramadana kuma yara sukan zo yara kanana dake zuwa irin wadannan abubuwan yakan sa su rika jin shaukin yin sallah su rika sha'awa saboda yana burge su kuma muna yi encouragement ne wa yara kanana ba wa manya ba to akwai laifi a cikin wannan idan aka ce kaddara kaga wani coci yayi daga coci yayi wani abu sai zama kai tsaye haramun ne yanzu a coci akwai microphone sai zama haramun mu saka anan before ka saka microphone a annur masjid akwai cocin da ya sa Abuja sai zama haramun sai zama haramun ba ka'ida abinda aka hana kai koyi da wanda ba musulmi ba shine abinda ya zama sanya shi ibada ne to ai ko su kansu ba su ce daura wannan wutan ibada bane sai dai a ce ado ne to ba sa sa kaya na ado mu ma mu sa kaya na ado so da haka babin ado daban babin ibada daban wanda ya saka in yace ibada yayi sai mu ce kawo hadisi amma in yace kawai ado muka yi mu yi beautifying wuri to wanda ya abu na culture ko tradition baka cewa ka maka aya ko hadisi sai dai ka ce yi a hankali kuma karka ci karo da aya da hadisi kawai abin da kake masa umurni kenan amma baka cewa kada yi wannan kuma ai duk abin da ma kaddara abin da ba musulmai ba suka yi abin da Annabi ya ce mana la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum kar ku yi koyi da al-yahudu wa nasara kuma kada ku karyata su kada ku gaskata su duk abin da suka yi ku auna in bai ci karo da addini ba kuna iya yin ci karo da addini sai ku watsar da shi ababe nawa suka yi na zamani na jirgin sama muke amfani da shi ai babu wanda ya ce hawa jirgin sama wajibi ne muna hawa ne don sauƙaƙawa kanmu rayuwa so da haka al'amura ne da suke da sauƙi amma wani lokaci sai mu gagar fahimta gaskiya irin tambayoyin da na gani kashi 80 cikin 100 suna yi don fahimta ne amma kashi 20 cikin 100 suna yi ne don a tozarta don akwai wanda ya ce da Allah malam a ci mutuncinsu a cikin tambayar menene riba al'umma sun gina masallaci muna zuwa mu yi sallah a yi buɗe baki babu wanda aka zaga da hula aka nemi taimakonsa baka san ina suke sustaining samun kuɗi su yi ba kuma ka ce a ci mutuncinsu don Allah mun yi adalci haka addini ya karanta kaddara kuskure suka yi don suka yi kuskure sai mu ci mutuncinsu bai dace mu ci mutuncinsu ba ko da kuskure ne sai ka ce a kyautata musu lafazi a gyara musu amma ba daidai ne wanda ya aikin alkhairi kuma ka ci mutuncinsa ba kaddara duk gina masallacin nan da makarantun nan da parking space dubba mu yaba ba kawai wutar ne abin za a ci mutunci duk alkhairin sai a manta shi to gaskiya ba haka da'awata take ba bana yi don na ci mutuncin wani ina yi ne don a fahimci addini a bauta Allah duk wanda ka ci mutuncinsa baya fahimtan gaskiya a bakinka yanzu dai ga aran ma nan baki yake jamu almajiri na ne kani ne matsayin kani yake gare ni idan zai kuskure na hawo mimbarin ci mutuncinsa ba zai fahimce ni ba ko da duk ayoyin da na ja ya san su duk hadisan ya san su ba zai fahimta ba ba mutumin da ke so ga ta mutuncinsa shi yasa dan adam idan zai yi da'awa karantarwa lafazin bakinka ya zama kana yi don a fahimci addini ne ba dan ka tozata wani ka tona asirinsa ba ko da kuma mai yin laifin ne ya fahimci lafazin bakinka ba tozata bane so kake a gudu tare a tsira tare amma duk karfin a zamanin nan ba fa na sabbai bane ba wani dan uwa yayi wa'azi ya same ni a Madina a jami'a yazo malam me zaka ce kan wa'azin da nace na ji wa'azin da kai wasu kalmomi an gaya mini abinda ka faɗa gaskiya ne amma cin mutuncin da kai a cikin kasar din da aka gaya mini in dai ba sahabbai da tabi'ai ba babu wanda imanin sai kai ya dauki gaskiya yayi hakuri da cin mutuncin kuma yake da gaskiyar babu wanda ya kai a dai zamanin nan babu shi ka kai mutane bakin wutar jahannama ka tara su trailer trailer kuma ka koma kai lodi duka ka ce ayi jahannama da sai mutum ba zai fahimce ka ba sai ka ce wani mala'ika wani sai an tattaro waɗannan na jahannama ne wannan na sa'ir ne wannan na laza ne ha ba jama'a mu fa ba mu da tabbacin cewa mu ma ƴan aljanna ne kowa a cikin mulalime yake a haske ba ba fa ba mu labarin an gafarta mana ba to ina muka samu karfin gwiwa mu tozarta wani kamar an yafe mana kuma gafarta nan fa duk koyon da darasin da muke fa neman gafara muke aljanna ne fa in fa yanzu anan a kaddara akwai hanyar da za a samu yaqini a turo mun sakon Allah ya gafarta mini wallahi ba zan yi tafsirin yau ba ba zan yi ba ba to tafsirin da man gafaran nake ne ba yau dai ba za a yi ba kowa ya tashi da shi in kun ce gobe ba na ce sai na yi tunani ai rashin sanin tabbacin aljannan ba da ita kanunan nake wannan aikin amma inda akwai tabbaci da kun ga mulki da a kofar gidana zan yi kuma bazan fito ba da microphone din samu kuna fanta akan gada ai tafsir ai sahabbai ne ke da yaqini su ne imanin su ya kai gejin Allah ya gafarta musu suka ci gaba da aikin alkhairi imanin su ya kai amma a yanzu ina kwance akan gado ina shan AC sai rike microphone da sai suna waje eto ku saurara ba za ku gani ba ai yanzu duk wannan aikin da muke da azumi mu zo mu yi ta fama muna hada zufa na jike jagwab wallahi aljanna nake nema kuma rashin tabbaci ne to da na samu tabbacin shi kenan sai rika zuwa ina muku hukunci amma ni ma ina nema kuna nema kuma sai in tozo ta wani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin da'awa da karantarwa don a fahimce mu ba don mu tozarta wani ba amma nufar mu ko wanda bai fahimci musulunci ba yana kafiri ba ma zo mu tozarta shi burin mu masa lafazin da zai fahimta ya gane don ba ma fatan mu ganshi a wuta burin mu ya zo ya amince ya shiga aljanna a ran ma jiya mun tsaya kan aya ta 25 yau da ikon Allah za mu tashi akan aya ta 26 Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
إن الله للي الله لا يستحي بايا كنيا أن يضرب مثلا يبقى مثالي ما بغوبة دخوره فما فوقها كو أبندي فيش جرما كو يفيش كنكنتا فأما الذين آمنوا وَلَنَّ تِكِنْ زُكَاتًا سَأَقْوَيْ إِيمَانِي فَيَعْلَمُونَ سُنْسَنِي أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَلِّي قَسْكِيَانِ لَقَوْلُ مَهَلِ تِنْسُ وأما الذين كفروا أما ونسك كافرين فيقولون سيسكي ماذا أراد الله بهذا مثلا من الله يكي نفيد ونن مثال لي يضل به كثيرا الله ينا فشد متاني ديوة مثالا ليكي ويهدي به كثيرا كمينا شريد ديوة وما يضل به الا الفاسقين باب wanda suke zama batattu sai fasikai ni da ku Allah ya kare mu daga fasikanci inna allaha la yastahi Allah baya kunya wato baya kunyan gaskiya wallahi la yastahi min alhaq Allah baya kunyan gaskiya amma asalin kunya na daga cikin siffar Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce cewa inna allaha hayyun ne Allah yana jin kunya a cikin hadisin Abu Dawud wanda Sheikh Muhammad Nasir Maula inganta ta bangaren ka roke shi kana salihin bawa ya hana ka in ka daga hannu ka roka sai ya baka bai so ya ga ya hana ka to amma a wajen fadan gaskiya ba a so mutun ya ji kunyan fadan gaskiya duk wanda ya tsaye da kai yana da mulki bai da shetan bai ka gaskiya kada kai kana ka ga yamar abin da ransa yake so ka ga yamar abin da Allah yake so ya zaunar da kai akar maka la menene matsayin dan kudin da muke samu na kaza kaza sai ka ce your excellency wallahi haramun ne ba wani dan sauki haka da kallon Allah ran ka zai babu sauki kar ka yi dungu dan ka faranta mai mulki rai kyautata lafazi amma gaskiyar kada a yi dungu a cikin ta a gaya marko da baya so ya ji to haka Allah yake bukata mu kasance kuma Allah baya kunya fadan gaskiya duk abin da ya faru Allah yana bayyana gaskiya dalilin faruwa saukan wannan aya tana da sababin nuzul dalilin saukarta shine mushrikai da munafukai sai suka fara magana wai me yasa Allah yake ta bada misali da Al-Qur'ani da wasu abubuwa da basu dace ba abu a tunanin su suka ce wai Allah yayi misali da sauro afwan Allah yayi misali da kuda me yasa dai misali da kuda yanzu duk duniyar nan Allah ya rasa abun misali sai kuda suka sake cewa kuma wai sai sake misali wai da al-ankabut spider shine giza giza ko sai kuma suka ce Allah ya ƙara misali da gizo-gizo. To me yasa zai misali da kuma kuda da gizo-gizo? To shine Allah ya ce inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'ubatan fa ma fawqaha. Allah bai kunya ya buga misali da sauro ko abin da yafi shi girma ko kankanta. Waɗanda suke da imani sun san gaskiya ne daga wurin Allah, amma waɗanda suke kafirai Allah subhanahu wataala yake cewa sai wannan dalilin wannan kuma sai ya ƙara musu bata ne, sai su bata, amma masu imani kuma shari'a suke samu. So duk misalin da Allah ya bayar yana ƙara masu imani imani, wani kuma wanda bai da rabon shari'a to bata yake ƙarawa. Babu laifi mu yi magana akan me yasa Allah ya yi misali da kuda koda a gaggauce, kuma me yasa Allah ya yi misali da gizo-gizon da basu fahimta ba. Misali da kuda a ranar Allah cikin suratul hajj aya ta 73,
ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
قرآن أكوي دادي أبوة الله يتي يا أيها الناس ياكو متاني ضرب مثل أنبغ مثالي فاستمعوا له فسورارا innal ladina tad'una min dunillahi wadanda kuke kira koma bayan Allah kuke bauta musu wai su Allah ne, ko a bauta wa mutum ko a dabbauta wata dabba, ko mutum yana raye ko ya rasu, kamar yadda yanzu a zaka je kaje inda kaga ana bauta wa saniya, to duk wanda kuke bauta mutum ne rayayye ko macece kuka ce shi Allah ne ko dabba ne, wadanda kuke kira koma bayan Allah, Allah ya ce la yakhluqu dhubaban ba za su yi halittar sauro ba, ba za su yi halittar guda ba, wala wujita maula ko duk duniya sun taru su taimaka juna dan halitta ba za su iya halittar guda ba. Yanzu dukkan technological advancement kasashen duniya, kaje the US, kaje the UK for example, kaje Japan, kaje China, kaje da ake kere-kere, an yi jirgin sama, an yi jirgin kasa, an yi kaza, an yi na'urar computer ko an yi mobile phone, duk tunanin da baka yi an yi na'urorin harkar likitanci an yi, kusan technology ana so a kure shi ne gaba daya. Amma duk da haka har yau ba a taɓa yin kuda ba, duk ci gaban duniya da yake jirgin sama ba a yi kuda ba, ko da za a yi cloning biotech technology ai ba halitta ba ne, kawai abinda Allah ya halitta ne ake ɗiba a haɗa sai a ɗan saka a cikin wani incubator ko wani abu a yi, wannan halitta aka yi ai ba halitta ba ne, ka je ka ɗauko abubuwanka kai ka yi raw materials da sauran ingredients kai abu wanda ya fi a duniya. So ko da test tube baby da ake, ai ba halitta aka yi ba, saboda ba wai kera abin aka yi ba, wasu abubuwa ake ɗauka na sinadari a jiki a yi. Sai Allah ya ce ba da yin kuda, mutum ya yi jirgin sama amma ga fili ga mai doki, Allah ya ce in ya isa ya yi kuda a gani. Kuda da idan na ce ma da Allah a ran ma ga kyautan kuda, na baka kyauta, kana ganin walakanci ne. Yanzu da Allah ya ce jama'a kowa ya tashi a nan za a ba shi kyautan kuda ɗaya, ai ya zama abin dariya. To wannan kudan da baka son kyauta ya fi ƙarfin duk duniya ta kera shi, Allah kada ya isa yi. Allah ya ce wa iyaslubuhum adh-dhubabu shay'an, idan kudan nan ya zo ya musu kwace suna cin abinci, kana cin tuwo ko kana cin kana shan miya ko kana shan fate, sai jirka akai sai ya dauka. Allah ya ce la yastanqidhuhu minhum, dan mai bauta da wanda ake bautawa ko sun yi team sun hada karfi da karfe ba za su iya zuwa su kwato abin da kuda ya kwace ba. Allah ya ce da ufa talibu wal matlub, da kai da kake nema a wajen wani, da wanda kake nema a wurinsa, kun gagara yin kuda kuma kuda ya muku kwace, kun ce Allah ya isa, Allah ya ce rauni ya ka iyaka tare da ku. Mutum da ya ce kuda Allah ya isa, Allah ya ce to rauni ya kare, kawai sai dai kai Allah ya isa. Misalin da Allah ya bada kuda, in ka duba a hankali kuna Allahu akbar sai ka tsaya auren. Amma wannan misali da Allah ya bayar kasa da shekara 50 duniya ta gane hakikanin hikimar da yasa Allah ya yi wannan misali da kuda din. Bincike na zoology recently aka yi bincike, sama da malamai masana 100 professors a duniya suka yi bincike a su iya gane system din kuda ya yake, musamman na bangaren cin abinci, wato digestive system, what we call digestive system. Ana suna so su gane yaya kuda yake cin abinci. Bincike sai nuna musu kuda ita ce halittar da idan zai ci abinci yakan fitar da wasu abubuwa kamar enzymes a bakinsa, da wasu juice a bakinsa, da wasu abubuwa lubricating abubuwa mai sai sa akan abincin, yana sawa abincin gaba ɗaya sai digestion gaba daya bi ma'ana sai ya narke narke wanda abinci yake a cikin ka idan ka ci shi kuda kafin ya ci abincin yake narkar da shi so da haka ita kadai ne halittar da daga ya sa baki idan ya taba abun yana daga bakin sa shikenan ya gama narkewa a jikin sa dan da mun abincin ya narke so babu inda abun za ka ganshi a tare a cikin sa bare ka bude ka ciro shi so babu wata dabba dake da wannan halitta sai kuda yana bude bakin sa zai zuba enzymes akan abincin daga ya taba shikenan sai ya narke yana sa bakin sa ya daga shikenan babu wani wanda zai kara ganin sa shi kansa bai san yana abincin yake ba kaga mu abinci yana da digestion ne a jikin mu bayan mun ci har ma wani baya narkewa ka shiga damuwa to shi tun bai ci bai yake yi so kaga dabbar da ta narkar da abincin da yake narkewa a hanji tun ba ta ci ba ina zaka kwato abincin wannan binciken bai kai shekara 50 ba duniya ta san da shi wannan shine system yadda Allah ya halitta system na kuda gaba daya amma sai Allah ya ce kuda idan yayi kwace ba za iya kwato abincin ba amma bai ce sauro ba bai ce giza-giza ba dan su suna iya cin sa ne sai ya shiga narke kana iya kashewa maybe ka ga burbudin wani abu to sauro ba za ka kuda ba za ka gana sa ba shi yasa Allah ya ce idan dai kuda ya dauki abinka to ga ya gama da kai don abun da yake digesting a ciki yake narkewa shi tun bai shiga cikin sa bai yake narkar da shi so as long as ya dauka to ya gama da kai kawai yana shiga ba inda za a same shi a cikin sa amma duniya ba ta san wannan ba sai yanzu akan wannan akwai wanda aka ba Nobel Prize a duniya na yayi binciken da duniya ba ta san da shi ba sai yanzu amma ka duba yadda Qur'ani mana magana shekara 1400 akan kuda a lokacin duk na'urar bincike babu ita babu wutar lantarki ma balle ayi binciken misali na biyu Allah subhanahu wataala bamu misali da al-ankabut shine gizo-gizo spider a cikin suratul ankabut aya ta 41
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ misalin waɗanda suka rike koma bayan Allah wasu a matsayin auliya wato masu kare su ka rike mutum wai shi zai kare ka ba Allah ba shi zai baka aljanna ko wuta ko kuma kana da shi yake baka arziki a duniya ba Allah ba Allah yace kaman misalin al-ankabut ne kaman misalin al-ankabut ittakhadhat baita kaman misalin ankabut ne da ya rike gida irin gidan da ankabut ke yin me yake sakawa sai Allah yace wa inna awhanal buyut mafi raunin gida shine gidan ankabut gidan gizo-gizo da mutane sun sani kaga qur'ani yayi misalin nan shekara 1400 akan sa suke cewa me yasa Allah yake misali da kuda da ankabut shi yasa muke magana akan wannan aka saukar da wannan ayat da muke tafsiri bincike ya kara bayyanawa a area na field of zoology cewa al-ankabut da Allah ya bada misali da gidansa duk duniya babu wata halitta dake da gida mai rauni irin na al-ankabut babu wata halitta da yake gizo-gizo spider gida wanda yake weakest gida a duniya babu wanda yake nasu weakest gidan su bangare biyu ne raunin gidan ta bangaren karfi na biyu raunin gidan ta bangaren cin amanan juna babu wata dabba da ke cin amanan juna kaman gizo-gizo shi yasa Allah ya ce gidan su mai rauni ne wato babu amana a cikin sa rauni na farko yadda suke saka gidan daga cikin saka gidan ma Qur'ani ya ƙara bayyana mana mu'jizar sa sai yace masalul ankabut ittakhadhat baita kaga ittakhadhat ana nufin me mace kenan akwai gender don an ce ittakhadhat a larabci akwai bambancin gender namiji da mace so da haka ittakhadhat ta'un din nan iya nufin mace ne bincike recently ya bayyana cewa ka ashe matar ke saka gidan ba namijin ba shi yasa Qur'ani ya kira cewa macen ke sakawa amma wannan binciken duniya ba da su ba a shekara 50 da suka wuce hakikatan sani na hakika less than 50 years aka san cewa matar ke saka gida kuma Qur'ani sai ya ce masalul ankabut ittakhadhat baitan sai ishara zuwa ga macen ke yi kuma yanzu bincike bayyana macen ce na biyu din da saka tana yin sa shara-shara ne so da haka yage wan gidan abu ne mai sauki to wannan shine bangaren raunin gidan ta bangaren halitta da ido ke iya gani shara-shara suke yi kada taba shi kenan sai lalace sai bangaren rauni na biyu da Qur'ani ya bayyana shine bangaren cin amanan juna idan ka samu gizo-gizo namiji da mace idan macen ta samu juna biyu idan mijin ya kwanta bacci sai ta kashe shi shi yasa babu namijin ankabut gizo-gizo da matarsa za ta yi ciki kuma ya kwanta bacci ba kashe shi ba kashe shi take yi in ta kashe shi take zama take ci a lokacin da take fertilization me za a ce da Hausa kenan fertilization mai da Hausa da take kaman kyankyasa tana samun wannan kaman kwai din nata in za ta kyankyashe sai ta kashe mijin so da Allah akwai rauni da ya kashe mata ta kashe mijinta in ta kashe shi ba barin ga take ba ga wasa take ci naman sa take ji shine abincinta lokacin da take kyankyasa rauni ya fito ko bai fito ba duk wannan binciken bai kai shekara 50 ba duniya da sani wadanda suka yi binciken nan sun fi professors 100 akan wannan al'amarin kuma ba musulmai bane ba kuma ayat suka sani ba bincike ne akan gidansa amma duba abun mamaki na cikin Qur'ani bayan ta kashe shi ita tana kyankyashe ƴaƴan aikin ta na farko ƴaƴan kashe ta suke yi sun kashe ita ce uwar ita ce abincin farko da ƴaƴanta suke ci akan uwar suke suna yin wannan in sun kai guda 50 before su girma tsakanin su suna kashe kaman guda 40 su cinye dan Allah akwai raunin da ya kai wannan akwai cin amanar da ya kai wannan shi sa Allah ya ce duk wanda ya rike wani abun bauta ko ma bayan Allah kaman giza-giza da ya rike gida ne babu gida mai rauni na cin amana kaman gidan giza-gizo dan Allah in ba Allah ba wai sai san wannan baka jin wannan ya kara maka imani da Allah baka jin wannan ya kara maka imani da Qur'anin Allah subhanahu wataala sai ta kashe shi shi kuma ƴaƴan suna girma suna ana kyankyashewa shikenan sai su gama da uwar su cinye ta cinye mijinta ƴaƴan da sun cinye ta su ma sai su fara cinye junan su wadanda suke girma su zama wani abu ƴan kadan ne a cikin su namiji kuma ya aure mace shi ma idan ya aure ta tana samun wadannan kwai din ko kuma abin da yake na ciki sai ta kashe shi shi ma an ta haifu ƴaƴan su gaba da ita in sun gama da ita su ma kuma sai su fara cinye junan su sai sa Allah ya ce duk wanda ya rike koma bayan wani ko ya rike wani abun bauta koma bayan Allah a matsayin zai masa wani abu ba Allah ba to kaman gidan giza-giza ne shine kai da shi din za ku kare wajen kashe juna ne akwai kisa da yake kashe imanin mutum ai ba kisan rai shine ma babba ba a raba ka da imani an gama kashe ka a raba ka da Allah kai an gama kashe ka dubo wadannan misalai sune fa misalan suke cewa wai me yasa Allah yake misali da kuda da giza-gizo amma duba ilimin da ke ciki har ana samun Nobel Prize a duniya akan wannan binciken wanda Qur'ani ya fada shekara 1400 da yan kai shi yasa duk abin da Allah ya fada na ilimi Qur'ani ba za mu iya exhausting ilimin Qur'ani ba ba za mu iya yi ba mutumin da lissani duk abin da ke cikin Qur'ani shi yasa har a yanzu dukkan wani modern discovery a science da aka yi musamman abin da ya shafi science na halittu da ke da rai babu wani abin da ya tabbata ya zama yaqini an yi wanda Qur'ani bai magana akan sa ba ko kuma Qur'ani bai yi discovering wannan ilimin sama da shekara 1400 ba shi yasa mun gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar Qur'ani da ni'imar musulunci don haka Allah ya ce inna Allah lalli Allah la yastahi baya kunya ay yadriba masalan ya buga misali ma baqubatan da sauro ana iya kaga suna maganan kuda da kuma me da giza-giza sai Allah ya kira misali da sauro to sauran fa ma kan fauka ko abin da ya fi shi sai Allah ya kira halittar sauro wacce asalin halittar ita kuma ta ma fi giza-gizan da kuma kudan ma kankanta don haka sauro ya fi su kankanta amma a zahiri dai ka san yana iya hana ka bacci duk girman jikinka da duk mulkinka idan aka sake maka guda biyar a daki shikenan an gama da kai duk gajiyar da kai sun gama da kai ka dai duba halitta ƙar ƙarama amma wannan kuka din sai su hana ka duk jin daɗin rayuwar duniya har baka fa huta baka nan Allah Allah gari ya waye shi yasa Allah ya ce to za mu iya misali ma da sauro ba ma kuda da kuke magana ko giza-gizo ba sauro ma muna da ilimi a cikinsa kada ya cinye mana lokaci za mu yi magana gaba insha Allah fa ma fauka hada abin da yake sama da haka shine abin da yake sama da sauro inji Abdullah ibn Abbas shine wanda ya fi shi girma kaman kuda ya fi shi kaman giza-giza ya fi shi sannan Imam Muqatil rahimahullah ya ce fa fauka hukuma ya daukan kasa da haka don kalman fauka da daukan sama iya daukan kasa kaman yadda wara yake daukan gaba ko baya wa kana wara'ahum malikun ai amamahum ne to fauka ma na daukan sama da abu ko kasa da abu duk ya ta'allaka da kai yake da shi so zaka fa ba fauka hu ko wani abun da yake yafi shi girma ko kasa da shi duk Allah zai iya yi wa amma alladina kafaru amma wanda suke kafirai fa yaquluna sasti madha arada Allah bi hadha masalan me Allah yake rufi da wannan misali me yasa zai misali da sauro ko giza-giza ko kuda amma sai Allah yace wa amma alladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masalan sai suke me Allah yake rufi da misali saboda dukkan mutumin da bai da shari'a lokacin da ake jinsa zuwa ga imani a lokacin yake kara komawa jeji a ramma babu laifi ka nemo mana aya daya a cikin karshen suratul tauba wa idha ma unzilat
wa idha ma unzilat suratun faminhum زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
الله يتي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا in aka saukar da suran Qur'ani sai ka rika jin wasu munafikai da cewa yanzu a cikin ku waye wannan bai kara masa imani ko sauro ko kuda ko kuma ana magana da gizo-gizo Allah ya ce me fa amma alladhina amaru fazadathum imanan wa hum yastabshirun wadanda suke da imani duk misalin da Allah ya bayar sai imanin su ya karu kuma sai kaga suna farin ciki saboda ilimin su ya karu sun kara fahimtar misalin Allah subhanahu wataala wa amma alladhina kafaru amma kafirai Allah ya ce fazadathum rijsan ila rijsihim sai wannan ita kara musu dauda akan dauda bata kan bata wa amma alladhina fi qulubihim maradun wanda cikin zukatansu akwai cuta na munafurci ko rashin imani fazadatkum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirin sai kara musu bata akan bata dauda kan dauda kazanta kan kazanta har su mutu suna kafirai amma mai imani duk misalin da Allah ya bayar sai ka ji dadi da shi in ka fahimce sai ka ji kana murmushi kana farin ciki me dalili ka kara imani da Allah yanzu da Allah misalan nan baka ji sun kara maka imani da Allah ba waɗannan misalan kawai kana saka ji imanin ka ya karu da Allah ka sake samun nutsuwa kamar wanda yake kafiri which kind of example is this ya sai daga mamaki wannan irin misali ne ana magana akan kuma fly me kuma sauro wannan wai wannan kuda wannan ba zai ma fahimta ba ya ma tsaya ya saurara ilimin ya karu sai ya ce no this fly wannan me fly wannan abu wannan ina kashe shi wannan abu what this that is abun da zai gaya maka wato ya bude kunnan ma ba zai yi ba amma kai tunda an ce Qur'ani ne ko labarin fitsari ake baka za ka nutsu a cikin Qur'ani don karon sako ne Allah ya baka to shi sai dubo girman halitta mu musulmi Allah ya faɗa abu ba muna duba girman halitta bane muna duba gaya ne menene ake aimin menene aim din me ake so a cimma shi kuma bai tsaya ya ga me aim din me ake so a cimma burin sa me girman misalin so da ka ga raka masa misali da jirgin sama a ce ga jirgin nan mai daukan mutum 2000 this is great to shi abin da yake so kenan shi ba wai girman halitta mu muke dama ba me za a koya a ciki Allah yace yuzillu bihi kaseeran ana batar da mutane da yawa da misalan wayahdi bihi kaseera ana shiryar da yawa kage yanzu ka ji imanin ka ya karu ai karuwa shirya ne a ciki tamma ko wanda kuma bata dai daga yaji an ce sauro wannan sauro ya ce no ba zai ma saurara ba kage ai baka ta karu daga wannan kuma sai yana undermine matsayin Qur'ani ana magana sauro wannan mun ji ana sauro ba zan fahimta ba ina fatan muna ganewa kuma kai tunda ka san sakon Allah ne ko akan fitsari aka ce saurara za a yi misali da fitsari sai ka saurara saboda imaninka da Allah ya cancanci ka saurara din so shi sai Allah ya ce yana batar da yawa yana shiryar da yawa a wajen batarwa sai ya ce kasiran wajen shiryarwa ma sai ya ce kasiran malamai suka ce shin yana nufin da shiryayyu da batatu duka ɗaya ne yawansu kenan tunda ya ce ai yuzillu bihi kasiran da yawa waya hadibi kafiran da yawa shin suna nufin daidai wa daida ne malamai suka ce ba daidai wa daida bane waɗanda suke bata sun fi masu samun shirya batattu a duniya sun fi shiryayyu dai kenan kafiran kuma baya halatta ta fasara shi da cewa majority mafiya yawa sai dai ka kira shi da koda many saboda ba kullun kafiran ke zama majority ba tunda an ce yudillu bihi kafiran waya hadibi kafira dole zama akwai majority da minority amma both of them sai Allah ya describe din su da kuma kafiran mai yawa ashe wani lokaci abu minority ne amma yana da yawa so da yanzu musulmai a duniya mu minority ne amma kuma mun haura mutum biliyan 2 to ai kaga muna da yawa kuma adadin da ya zama more than 2 billion mutane ai yana da yawa so da haka akwai musulmai da yawa amma ba mu zama majority ba a cikin mabiya addinan duniya so ne shi sai zama kafiran bai zama mafiya yawa sai dai zama abu mai yawa yana iya yi zama shine majority dai zama ko ba shi bane majority amma kawai siffata wani adadi ne da ke nuna cewa koda abu ne kadan an fi shi yawa to shi din ba yana da yawa zaka samu mai kudi yana da biliyan 50 yana da kudi ko bai da shi amma akwai shi biliyan 50 na naira ne wani iya da biliyan 50 na dala kaga ai shi ne biliyan 50 na naira a wajen mai biliyan 50 na dala ai yaransa ne amma a wurinka da wurinmu ai yana da shi da yawa ko da bai fi kowa kudi ba mai kudi ne so ne shi yasa shi kasiran bai nuna wai shine rinjaye amma iya nuna adadi kuma qur'ani ya nuna mana cewa waɗanda suka bata a rayuwa su suka fi yawa shiryayyu su ne kada shi yasa yake wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah su wa laqad zara'a li jahannama kaseeran min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall kaga duka ya kira yawa ne amma kadan sai ce aksaruhum la yaqilun amma kadan sai ce me qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun ko kuma kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah so kaga Allah ya nuna waɗanda suke kan shari'a sune kalan a duniya ba a tsammanin akwai time da zamu je wai ƴan aljanna su fi ƴan wuta yawa a duniya ba a wannan tsammanin saboda me shi yasa a kullum malamai suka ce idan Allah ya yi ka musulmi mai imani kar ka riga mamakin wanda ya bata kai mamakin kai ya aka yi ka shari'a ita bata ai ba ta da wahala shari'a ke da wahala yanzu nan fa duk koyi imani muke nema mu yi azumi mu yi qiyamul layli mu ciyar kana sallan har hajijiya kake kana yi yunwa tana cinka a jikinka amma kana cikin hali wani lokaci idon ka ya jajawur me wai kana neman imanin kai karu ka bi Allah ana bude makarantar Qur'ani da hadisi ana bude makarantar koyon larabci duk wani menene saboda shari'a ne amma ka taba jin an bude makarantar bata ai shi bata automatically kowa ya iya babu wata makarantar koyon iskanci kowa kawai daga ya bude chapta zaka ga ya iya shi yasa ba a koyar da iskanci ba a koyar da munafurci babu makaranta babu wani course na koyar da iskanci saboda shi baya bukatar makaranta kawai in kaga imanin wani imanin ya danna iskanci amma inda iskancin halal ne in ya bude chapta sai ya gane kai a cikin ɗan iskan ma karami ne Allah subhanahu wataala ya cire ni da ku a cikin ɗan iska to abin da ke nuna mana wannan shine shari'a ita take da wahala amma bata da wahala don haka idan wani yana shiryayyen amma inda zai buɗe batar da iskanci sai wani ya koyi zama shi dan koya ne ma a makarantar iskanci yanzu kaddar a ce duka sabon Allah haram ne halal ne wallahi idan wasu anan ustadai suka fara wani karamin shedani sai ya gudu zai gudu saboda ya san abin ya fi karfin jejinsa na iskanci amma me yasa ba a yi saboda Allah ya haramta to shi yasa kullun shari'a fake da wahala imani ne yanzu riddafa a sakar dai mutum sai kawai idan yace ya zama arne ya zama zama ta kai amma musuluncin sai ka shiga tukunna kai ta yi a hankali sai ka zama mumini amma batar rana dai ake yi to shi yasa kullun kar ka yi mamakin wanda ya bata ka yi godiya kai mamakin kai da Allah ya shiryar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shari'a ni da ku Allah ya kare mu da bata ta kowane irin bangare kuma Allah ya sa ni da ku gaba ɗaya masu sauraro na a cikin media ko gaba da gaba a cikin jama'ar da suke ƙara ilimi da imani da misalan da Allah yake bayarwa Allah ya ce wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqina babu wanda suke Allah yake batarwa sai fasikai asalin fasikanci yana zuwa da ma'ana biyu ko ya zama khuruj an sa'a ko kuma ya zama al-kufr yana zama khuruj an sa'a fita daga yiwa Allah biyayya wanda bai kai ga ridda ba akwai kuma fasikanci da matsayin sa ya kai ridda fita a musulunci shine wa ammal ladina kafaru fa fasaqu misali wanda suka kafirta sun yi fasikanci ko kuma fa fasaqa fa kharaja kenan da iblis yayi karkashin yiwa adam alaihi salam me biyayya fa fasaqa an amri rabbihi ai fa kharaja an ta'ati rabbihi ne an amri rabbihi so daka fasaqa anan kharaja ne wa ma yudillu bihi illa al-fasiqina babu wanda Allah yake batarwa da misalan sai kafirai ashe musulmi mai imani imanin sa na karuwa da dukkan misalan da Allah ya bayar shi yasa yana da fa'ida mu koyi istinbadin darussa a cikin nassosin Qur'ani da hadisi in dalibin ilimi ne ya koyi istinbadi wato ka rika figuring out lessons da aya take karantarwa wani bai da fahimta in ya dauki aya dai darasi dai kawai yake koya iya physical darasin da ya fito a fili shikenan amma wani sai cire maka darasa da yawa Imam Shafi'i rahimahullah dan karamin hadisi ya dauka ya Aba Umair ma fa'ala an-nughayr wani dan sahabi ne yaro karami yake wasa da tsuntsun ya rasu a zamanin sahabbai yayi ta kuka yaro yayi ta kuka tsuntsun sa ya rasu sai annabi ya gashi zai ce ya Aba Umair me ya faru da dan tsuntsunka ne akan wannan hadisi ya Aba Umair ma fa'ala an-nughayr kalma biyar zuwa shida zuwa bakwai Imam Shafi'i rahimahullah ya cire lessons darussa daidai guda dubu a cikin sa darasi dubu Imam Shafi'i ya cire a cikin wannan ya Aba Umair ma fa'ala an-nughayr darasi dubu kawai lessons da ake learning from this hadith san da cire guda dubu kawai fa ya kai wane ya baban Umair me faru da dan tsuntsunka ne oh my friend, what happened to you? Aka shikenan ba dan wannan amma san da ya ci da darasi guda dubu daya biyu uku hudu a cikin abinda zaka koya na ilimi a cikin wannan hadisi. Duba kalmomin a cikin sakan da ya gobe ka fada ya aba Umair ma fa alan daga shikenan amma darasi dubu. So shi yasa idan Allah ya baka misalai a Qur'ani to kai ta diban darussa a ciki ka je kai ta bincike akan su, bayan nan har ka koma zuwa ga Allah ba za ka kare ba, sai kuma dan da ka haifa ya zo ya dora a kai, saboda Allah subhanahu wata'ala Allah ne. Allah ya kara mana imani da misalan sa. Allah subhanahu wata'ala ya samu wani lafiya. Sai ai hakuri jiya da yau karatun baya da fiya aya ɗaya ake samu ayi, sai ku yafe mini da rashin sauran, idan kuna so gobe sai ai tafiya sosai ko hakan yayi ko kuma ayi gudu, in kuna so ayi gudu din goben amo sai a gwada ku. To na fi ganin a samu ilimin shine muhimmi. Akwai wuraren da idan aka zo misalan maimaitawa ne kawai muka zo sai mu wuce, saboda yanzu mun yi bayani, amma in ba a fahimta ba a yanzu to sai ya ga an yi tafsiri har ai tafsirin a sauke ba a fahimta ba, kuma sai ka zo kullum sai ka ji abin sabo. Amma in ka samu ilimin aya ɗaya sai ka je kai ta tunani akan ta, biyu uku hudu kai ta tunani akai, gabanin gobe a da sai ga ilimin ka ya karu. Amma na baka aya 30 ko 40 to baka ba sai din muradi an taballe ka tuna abin da aka faɗa, kuma ni ma ba ni time da zan ga maka darasin da ya dace. To sun ga nayi jinkiri muhimmancin lesson din da darasin ya kai ai jinkirin, in aka ga kuma an yi gaga to wurin babu sananin bukatar yin haka, so sai ai hakuri da wannan. Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya. Allah ya ba mu ya kara mana imani da misalan da yake a Qur'ani. Allah subhanahu wataala ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare. والله تعالى اعلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله تعالى اعلم.